Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM Dalar da Niyya da tashar MTV Africa akan mita 200.5 zanga FM a birnin Yamai. A Gano kuma ana shin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko ku sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 28 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafiyar da shi mu fara da kanin labaran duniya.
Wani mutum ya kutsa cikin wata masujadar Yahudawa a jihar Pennsylvania jiya Asabar ya kashe mutane 11. Mutumin nan da ya aika da ambulan 13 masu kunshe da bama-bamai zuwa ga wasu fitattun Amurkawa zai gurfana gaban kotu gobe. Sannan an halaka wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya su biyu a ƙasar Mali.
Tumadalla bayan labaran duniya za mu taho da rahoto daga Najeriya inda jami'an sojan Najeriya suka kashe wasu 'yan shi'a da ke yin muzaharan.
Ba wanda ya daga mana hannun ma ba daga mu suna wuce kuma sun bi wani bai sun jiyo kawai sun bude wuta sun harbi mutane da yawa.
Haka kuma za ku ji mu tafe da wani rahoto daga jihar Taraba inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wata kasuwa. Sannan kuma muna nan tafe da shirin idan kwaya ta narke amma duk sai bayan kun gama da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani mutum ya yi ta daga murya yana cewa dole kowane ba Yahude ya mutu ya kutsa cikin wata masujadar Yahudawa a Pittsburgh jihar Pennsylvania yayin da ake sujadar Asabar. Ya yi ta harbin kan mai uwa da wabi ya kashe mutane 11 wanda shine na baya-bayan nan a harbe-harben mutane da dama da akan yi a Amurka. Mutane shida ciki har da wani jami'in 'yan sanda wanda ya tunkari maharin sun ji raunuka a cewar jami'ai waɗanda suka ce biyu daga cikin farar hulan da ke wato suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali. Wannan da alamar shi ne hari mafi muni da aka taɓa kaiwa ma al'ummar Yahudawa a tarihin Amurka a cewar ƙungiyar da ke yaƙi da al'adar tsana ta Anti-Defamation League. Fadar shugaban Amurka ta White House ta bayar da umarnin a saukar da tutar ƙasa zuwa rabin sanda a duk gine-ginen gwamnati har zuwa ranar 31 ga watan Oktoba don nuna alhinin waɗanda mummunan abin tashin hankalin ya rutsa da su. A halin da ake ciki kuma mutumin nan da aka kama aka kuma tuhume shi ranar Juma'a da laifin aikawa da ambulan 13 masu kunshe da bama-bamai zuwa ga wasu mutanen da ke yawan sukar shugaban Amurka Donald Trump ana kyautata zaton zai gurfana gaban kotu a karo na farko a cewar kafafen yaɗa labaran da suka jiyo daga majiyoyin jami'an tsaro. Wata majiyar jami'an tsaro ta gaya ma kafar labarai ta CBS News cewa Cesar Sayoc, ɗan shekaru 56 da haihuwa mazaunin Aventura, jihar Florida, zai gurfana gaban kotu gobe Litinin a yayin da ita kuma kafar labarai ta CNBC ke cewa Sayoc ɗin zai bayar da ba'asi gaban wani alƙalin kotun tarayya a Miami, jihar Florida, gobe Litinin. Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya gaya manema labarai cewa Cesar Sayoc, ɗan shekaru 56 da haihuwa ɗin mazaunin Aventura na jihar Florida, na fuskantar tuhumce-tuhumce biyar da kan laifukan na nuna tsana. An hallaka wasu sojojin tabbatar zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya su biyu yayin da wasu kuma da dama suka ji raunuka a wasu al'umura biyu da suka auku a ƙasar Mali jiya Asabar. Gamayyar sojojin kiyaye zaman lafiya na MINUSNUMA ta faɗa a wata takardar bayani cewa wasu sojojinta da ke garin Biyar na yankin Timbuktu sun fatattaki wasu mahara waɗanda suka buɗe wuta suka kuma cilla rokoki da kuma amfani da bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda suka girke kan wasu motoci. Wasu sojojin kiyaye zaman lafiya biyu daga ƙasar Burkina Faso sun gamu da ajalinsu, yayin da wasu kuma da dama suka ji raunuka. A wani al'amari kuma na daban, wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar Togo sun ji raunuka bayan da tawagar motocinsu ta hau kan wasu bamabumai a kwanna da ke yankin Mopti na yankin tsakiyar Mali. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ya gana da ministan harkokin wajen Saudiya Adel Al-Jubar jiya Asabar a taron Manama na ƙasar Bahrain wanda ake yi kan batutuwan tsaro, inda sakataren ya jaddada muhimmancin sahihin bincike kan kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi a farkon wannan watan a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiya. Mattis ya gana ko ya gaya ma taron batutuwan tsaron cewa kisan Jamal Khashoggi wani ginin diplomasiya dole ne ya damu dukkaninmu, muddin wata ƙasa ta kasa mutunta ka'idar ƙasa da ƙasa da kuma dokoki, hakan ka iya yin zagon ƙasa ga kwanciyar hankali a yankuna a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar kwanciyar hankalin. Sakataren harkokin tsaron Amurka ɗin ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke bizar wasu 'yan Saudiya na shiga Amurka, kuma zai ɗau ƙarin matakai kan waɗanda ke da hannu a wannan al'amarin. China na shirin samar da wani adadin kuɗin da bata fayyace ba ga ƙasar Pakistan, a yayin da ita kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ke nazarin buƙatar ƙasar ta Pakistan ta kuɗin da ya kai wajen dala biliyan 6 don taimaka ma ƙasar ta rage matsalolin kuɗin da take fama da su, a cewar jami'an Pakistan da na kuma China. Labarin wannan shirin na samar da tallafi na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Firaministan Pakistan Imran Khan ya samu tallafin sama da biliyan 6 daga babbar ƙawar Pakistan wato Saudiya a yayin wata ziyarar da ya kai a birnin Riyadh. Ƙasar Pakistan dai na buƙatar takardun kuɗaɗen ƙasashen waje ne saboda ta ƙarfafa ajiyarta ta asusun waje wanda bai ma kai dala biliyan 8 ba, wanda da ƙirma ta ya kai wajen wato kuɗin da ake buƙata na biyan basussukan da ake binta.
Labaran da kuka saura daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja, inda sojan Najeriya suka yi tahoma gama da 'yan Shi'a yayin da suke gudanar da wata sabar muzahara a babban birnin kasar Abuja, inda mutane da dama suka mutu. Ga wakilinmu Nasiru Adamu da cikakken rahoton.
Sunana Muhammad Ibrahim Gamawa, ɗaya daga cikin almajiran Malam Ibrahim Al-Zakzaki.
Ba mu labarin abin da ya faru a Zuba, inda aka ce mana har an samu asarar rayuka.
An yi muzahara, an kamo hanya daga cikin garin Suleja, to har aka kai Zuba ba abin da ya faru. An zo karkashin gadan nan da idan mutum ya taho daga Abuja zai hau sama ya fuskanci kubuwa, aka wuce 'yan sanda suna cire mana hannu, mu ma muna ɗaga musu hannu. To a ce kuma daga baya mun ɗan ju mun tsaya muna addu'a za a rufe, sai ga motocin sojoji guda uku da suka zo sai suka wuce. Ba wanda ya daga mana hannu, ma ba daga musu ba, suna wucewa kuma sun bi wani bai sun juyo, kawai sun bude wuta sun harbi mutane da yawa, sai da ma gaskiyan magana su harsashensu suka kare, sannan suka tafi suka bar waje.
Muhammad Ibrahim, ba mu labari lokacin kai kana cikin masu muzahara ne?
A kwarai kuwa, kwarai da ni akai muzahara sosai. Kwarai da ni akai muzahara.
Ya akai ka samu ka tsira?
A to dama ai in ana addu'a ya danganta kana gaba ne ko kana baya, don taron jama'a ne, in an yi da'ira ya danganta ta inda suka bullo. Idan suka bullo ta gabas kai kana yamma, to sai ka samu koba kawai ka ko ka kwanta ko kuma ka saje da mutane, ko da ke ni lokacin ban zo da bakin kaya ba, saboda haka la Allah ba wannan dandazon suke duba ba, na koma gefe ne. Amma da yawan mutane sun tsira ai.
Ba mu labarin muzaharar da ina kuke yi niyyar tafiya, ko me kuke faɗa lokacin da kuke wannan muzaharar?
Muna tuna kwanan ne ki a arba'in da suke gabatowa na shahadar Imam Hussein jikan manzon Allah. Abinda ba za a rasa ba na cewa a free zakzaki. Abinda muke faɗa kenan.
Kun yi amfani da wannan damar yadda aka saba dai an fito mu da rana ambatar waɗannan kalmomi na neman
saki Malam Ibrahim. Yawa a bi dokar kotu a saki malam zakzaki an zalunce shi.
Zuwa yanzu ya sakamakon wannan harbe-harben da aka yi.
Yanzu dai a gabana ga gawawwaki guda shida. Mun karɓo gawawwaki uku daga wajen ɗan sanda a Zuba, dan kwamishina police ya ce a faɗa mana mu je a karɓo an karɓo. Sannan kuma ga waɗansu guda uku, muna da marasa lafiya guda shida da za a ce amin da asibitoci suka karɓi guda biyu suka kuma ba mu guda shida za su guda takwas kenan. Sannan su asibitin su ne karɓi mutum biyu wanda harbin ya shiga ta nama ne ya wuce. Kawo mutum shida yanzu da muke da su duka an harbe su ne a ciki. Muna shirin kai su asibiti. Tun koyar wani jami'ar Abuja.
Muhammad Ibrahim, abinda za mu so abinda yake bada mamaki ba ku kaɗai kuke yin zanga-zanga ba, amma me yasa me kuke tunani yake sa ku yin kuna yin naku ake samu irin wannan rashin rayuka?
To mu ma dai gaskiya ba mu sani ba, mu ba mun karya doka ba ne, domin ita zanga-zangar lumana an yadda kowa ya yi ta. Allahumma ban san dalili ba, dalili ko dan waɗansu sun san a gaba sun ce suna so su ga ƙarshen mu. La'alla in wani muzahara a ƙasar nan an zalunce shi ko kuma dan wani munasaba na addini to shi yana da ƴanci ne wannan. Amma kuma suna kace mu in muka yi muzahara ba tare da sun ayyana cewa mu ba ƴan ƙasa ba ne. In za mu ci mutu gyara sai mu ce awalan su ce mu ba ƴan Najeriya ba ne, muka zo cikin Najeriya muke zanga-zanga. Amma ma dawa mu ƴan Najeriya ne, muna da wannan ƴanci. Su za a tambaya me yasa ɗan shi addininsa yake da arha a wajen sojan Najeriya? Yasa sojan Najeriya ya tsani ɗan shi'a? Me yasa gwamnatin nan ta tsani ɗan shi'a? Soja yana ganin ɗan shi'a kawai yake kashewa. Wannan tambaya mu ma inda za ku taimake mu ku miƙa musu wannan tambayoyi to da za mu ji daɗi.
Da yake kun lura irin wannan abun yana faruwa, me yasa ba za ku janye yin muzaharar nan ba ne ma?
Babu janye muzahara tabbas. Wannan munasabobi ne da muke yi, ba za mu taɓa janye muzahara ba. Mu ba yadda za a yi a danne mana haƙi ana zalunta mu ko mu su. In suna tsammanin kisa shi zai hana mu muzahara to rufe abin da ya dace shi ne su zo su hallaka. Kamu gaba ɗaya wallahi tallahi ko da yaro ɗaya ne rage a cikin musayar muzahara za mu ci gaba da muzahara kuma ba za mu daina muzahara ba ma dama ba su saki malam ba.
Waɗannan mutane da ake jiran likita ya tabbatar da rasuwarsu duka maza ne ko kuma akwai mata a ciki?
Babu mace a wannan karan, dukansu maza ne guda shida ga su an tabbatar da su sun mutu yanzu nan a kuma yi tunanin yi musu sutura. Sannan gaskiya waɗanda ma suke da raunuka ɗin lalle yanayin su ba daɗi.
Ma'ana sai an musu aiki kafin a tabbatar da ma me za a faɗa kenan mu.
Yawwa sai an musu aiki kuma ba mamaki a ce da yawan su sun cika gaskiya. Saboda haka dai al'amarin da ya gashi nan gashi ga kaman sa.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. A gaida Nasiru Adamu, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Taraba inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wata sabuwar kasuwar dabbobi a garin Mararabar Kunini da ke jihar inda suka kashe mutane da dama da kuma raunata wasu. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Kamar yadda gano suka tabbatar, wasu 'yan ina da kisa ne ma suka shiga butu zuwa dab da kasuwar ta Mararaban Kunini, kuma kafin ka ce kobo sai suka soma bude wuta wanda nan take mutum biyu suka rasu baya ga waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti cikin gaggawa. Wannan dai ma shi ne sabon kasuwar dabbobi da aka bude a watan jiya, kuma tuni ma ya so mu haɓaka biyo bayan mutuwar babbar kasuwar Maya Lofi da tashi-tashin hankula suka daidaita ga ma dai ta bakin wani mazaunin yankin kan wannan hari da aka kai a wannan kasuwa. To sai dai kuma da take tabbatar da wannan hari da aka kai a kasuwar ta Mararaban Kunini rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP Dabi Misal ta ce ma kawo yanzu babu wanda aka kama. To amma kuma tuni har an soma bincike.
Mun samu labari daga kasuwa ana cin kasuwa. So wanda ba san ko su waye ba daga nesa da kasuwa suka fara arbi ta cikin kasuwa ta aka mutum da ya rasa ransa, sannan kuma akwai wanda sun bukata wanda kai su asibiti. Cike abu ne wanda ya zo kwatsam kuma daga jeji ya kaiwa arbi zuwa cikin kasuwa. Da shi ke kuma wannan wurin yana ba cikin gari ne kamar yadda kowa ya sani, ga wurin ya kan bakin hanya kuma sabon kasuwa ne wanda bai wuce wata daya ba da aka bude. Kowa ta kai sai yanzu shi mai girma commissioner ya umshi shi IPL na wannan wurin ya ci gaba domin tabbatar ko da suwa ne suka aikata wannan domin kuma a hukunta su.
Shi kawai yanzu dai babu wanda aka kama kenan.
A yanzu yanzu ba wanda muka yi nasarar tabbatar muna tattara bayanai.
Hare-hare a kasuwannin jihar ba wannan ne karon farko ba, domin kuwa ƴan makonnin nan sai da aka yi wasu hare-hare a wasu manyan kasuwannin jihar da suka hada kasuwar Yaware. Lamarin da yanzu haka ma ke buƙatar ɗaukar mataki domin kada lamarin ya durƙusa da harkar kasuwanci a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai mu leƙa jihar Filato. An gano inda aka binne marigayi General Idris Alkali wanda aka kashe kwanaki da dama da suka gabata. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Rundunar sojan Najeriya ta ce ta gano wani kabari mara zurfi a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Filato, da take zaton an binne gawar Janar Idris Alkali mai ritaya, aka kuma tone gawar. Kwamandan rundunar soji ta uku da ke nan Jos Manjo Janar Benson Akinro Luyo ya bayyana haka yayin ganawa da manema labarai kan kokarin gano janar din da suka ce ya bace a nan jihar Filato. Hafsan na soja ya ce sojojin sun yi amfani da karnuka masu sunsunene wajen gano kabarin wanda yake da yakinin an nemi kwararre kan aikin haƙar gawa ne ya gudanar da aikin.
The specialist assisted in assuming his course from the shallow grave to somewhere else.
Manjo Janar Benson ya ce kwararren ne ya taimaka wajen tono gawar daga kabarin mara zurfi zuwa wani wuri na daban.
Only few trusted members of the community knew where his corpse was relocated to.
Yace wasu mutane kalilan da aka amince da su ne suka san inda gawar janar din yake.
The specialist is currently in our custody.
Manjo Janar Benson yace a yanzu haka wannan kwararre da ya iya hakar gawar na hannunmu tare da waɗansu da suka ga abin da ya faru ko suka ji labari amma ba su kai rahoto wa jami'an tsaro ba. Manjo Janar Akinro Luyo yace za su ci gaba da bincike har sai an samu gawar Idris Alkali a kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin. A bangare guda kuwa basaraken gargajiyan yankin Duradu da jami'an 'yan sanda suke nema ruwa a Jallo Yakubu Rab tare da wasu mutane bakwai ya kai kansa ofishin 'yan sanda. Barista Matthew Godfrey, lawyer ne da ke bibiyar wannan lamari, ya fara da mun bayanin yadda ya raka basaraken ofishin na 'yan sanda.
Yanayin mutanen wannan garin suna fargaban ganin soja. Domin mutanen da suna zo su kashe su ana ganin su da uniform na soja da bindigogin soja. To da fara lokacin da nasu na same sarkin. Sarkin ma ya gaya damuwan shi yace abinda ya sa shi ya gudu a wurin sojoji domin an su ga gidan shi so biyu da uniform na soja da kayan sojoji an su kashe shi. An kashe mishi yara biyu a gidan shi a idon shi da uniform na sojoji. Kalubalen da mutane suna samu shin da cewa ba su yasu danganta sakanin sojojin kwarai da sojojin gaskiya ba domin ana kai musu hari kuma sojoji ba su taba inviting nashi zai bada wani shari'a ba. Da ya gan sunan shi wanted ya tafi da ya zo green police.
Sojoji sun yi bayanin cewa sun samu wani kabari a nan yankin Dura wanda suna zaton cewa nan ne aka sa gawan shi general wanda aka kashe. Kun yi bincike kun gane cewa haka ne?
Baiwan Allah bari in gaya miki gaskiya. Ba wanda yana zama a wannan kauyen yanzu haka suna guduwa. Muna da damuwa da dan binciken sojoji. A sojojin Najeriya ko abin da za su je operation ana ce joint task force. Investigation ba su kaɗai ne ya kamata su yi ba. Su kira police, su kira wani security. Amma in sun fara zuwa akin gan jama'a kowa na guduwa. To in ka gudu ka ba wurin nan duk abin da an zama fada sai Allah ne kawai zai gaya gaskiya wannan wuri. Mu a matsayinmu na lawyoyin NGO mu to sun yi binciken su according to them. Mu haɗu a kotu sai su nuna inda abin ya kasance.
A ranar 3 ga watan Satuban wannan shekara ne dai General Idris Alkali mai ritaya ya bace a hanyarsa daga Abuja zuwa Bauchi. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Mun gode Zainab Babaji. Yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Niger inda a jihar Maradi Dr. Idi Kalla, Commissioner Kiwon Lafiya na jihar, ya yi bayani kan cutar kwalara cikin jihar. Ga rahoton da Shaibu Mani ya haɗa mana daga jihar Maradi.
Bisa ga harkar kwalara muna da mutum 3,394 da sun wanda suka kamu a wannan jihar da kwai 56 wanda sun ka riga mu gidan gaskiya. Allah ya sa kwanciyar huta. ga halin yanzu lalle mun samu ragiya wannan kada ake samu, saboda in muka dauki gidan rumji yau he da kusan wata guda ba mu samu ko guda ba na wannan matsala. Ina nuhi cha sit din cibiri mara digari yau ina ji kusan sati uku kenan, shi ma dai ba mu wuce samun guda ba, in sun yawa biyu ciki ini ko ga abun ya dan yi dama kenan. Abun dai ana ganin ci gaba kwarai, madarin huwa da kwai shi ma ci gaba sosai, mun bar samun kesa sai dai a samu guda, yawanci dan Isa ne muke samu wannan ka, amma sauran sai su in yalwa maraka ruƙalo annan ba mu samun su ma an kusan sati uku kenan da abun ya yi dama sosai. To abu ne wanda ke bada tsoro, saboda wannan cin dai ana ganin kamar aiki yayi sauki, a realite da kwai matsaloli da ya in ban mai hankali ba wanke hullashi kai madari.
Bashir Dr. ma a sani ko ban gidan rinji ya zuwa madarin ho babu wani wuri inda taballa a cikin jiha
kasar Tasawa, wasu garuruwa da aka ce ma Makerawa da Maikobo a cikin sesi din mai jirgi ne ina tsammani. Mun samu mutane da yawa masu wannan zawo da amiya zancen da nake maka bancin mai kirdiga duka an lissafa mutanen da sun kakamu, mun samu mutum 24 waɗanda sun kakamu da wannan ciwo, don 20 suna rike. Na ce maka da kwai biyu wanda suka rasa kuma a ƙara samun biyu kenan, hudu sun rasa rayukansu, Allah ya ji kansu.
Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. Shirin idan kwaya ta narke fa shiri ne da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, musamman a tsakanin matasa, inda a yau shirin zai karkata kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan lafiyar ƙwaƙwalwa, wato ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara. Kuma domin tattaunawa kan wannan rana, shirin ya samu baƙuncin Dr. Awwal Sani Saluhu, ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato AKTH, sannan kuma babban malami a Jami'ar Bayero University da ke Kano. Na kuma fara ne da tambayar shi damuwar da hukumar NDLA ta nuna kan yawaitar shan magungunan tari a tsakanin matasa a Najeriya, amma ya fara da yin bayani kan muhimmancin wannan rana.
To wannan rana ta wannan shekara da aka yi bikinta 10 ga watan Oktoba, kamar yadda ka faɗa takenta yana magana ne akan matsaloli na ƙwaƙwalwa wanda suka shafi matasa a wannan zamani namu. In ka kula zamanin na yanzu ya zo da abubuwa sababbi wanda yake da ba mu san su ba, musamman in ka dubi kamar irin na matsala kamar amfani da internet da ake yi, wayar hannu da sauransu, wanda sadarwa ta zama abu ne mai sauki sosai. Sannan mutane suna haɗuwa da yawansu a wani abu wanda kawai mutum yana buƙatar waya ne da ɗan data, ya zama cewa ya yi hulɗa da mutane da yawa daga nisan duniya, wanda zai zama sun musayar bayanai da sauransu. Wannan ya canja lamura sosai akan yadda matasa suke samun matsaloli da suka shafi ƙwaƙwalwa. In ka ɗau misali, ba lallai sai mutum ya samu ciwo ba. Yana cikin abin da wannan shekara wannan take yake ƙoƙarin kula da shi, cewa ba lallai sai an samu ciwo ba, amma har kama ta damuwa da tashin hankali tana iya zama ita kaɗai matsala ce, ba sai an samu rashin lafiya ma da za a ce hankali ya ɓata ba gaba ɗaya. Kuma in ka kula yanzu zai iya zama wajen amfani da wayannan hanyoyi na sadarwa da irin mutanen da ake hulɗa da su, irin wayannan abubuwan za su iya samuwa ba tare da wata matsala wanda yake mutane a zahiri ko a gida za su gani ko kuma sun san da ita ba. Tunda a da misali yadda muka saba, a harkar duba matsalar kwakwalwa ta yara, za a ga cewa sai wani abu na damuwa ko na tashin hankali a gida ya faru, sai aga kuma yara masu matsaloli irin wayannan sun fita. To yanzu ba tare ma da matsala a gidan wanda aka sani ba ko wani abu ba, ta wannan harkokin sadarwa sai su gamu da wata, saboda irin yadda suke huta da mutane da dama. Sannan misali za ka ɗauka kamar yanzu ka ɗau JSM, wani lokaci harka da ta shafi kamar matsalar bacci zana iya jawo takuruwar da za a samu matsala ta kwakwalwa. Yanzu a ga yara suna waya cikin dare da sauransu, suna amfani da social media da sauran duk irin wayannan ya cancanta lamura. Sannan in ka ɗau makala misali kamar misali a yara ɗin da harkokin shaye-shaye, harkokin shaye-shaye kaga ana yawancin kokarin dakile su ne ta amfani da hukumomi kamar su NDLEA din wajen hana wato bazuwar wayannan kwayoyaki da kuma yadda za a yi mutane su mallake su duk da tun da sun saba doka. To amma a yanzu saboda wayannan abubuwa na zamani din, sai mutun ya kodar wasu kwaya wanda ba a bukatar su zo a kawo masa da komai ba tare da wani ya hadu da wani ba personally.
To amma wani irin mataki kake ganin gwamnati ya kamata ta dauka game da wannan, tunda yanzu kaga mutun yana gida zai iya siyan kwayarsa daga nisan duniya a kawo masa ita har gida?
To gaskiya babban dai abu ina kallo, saboda in ka kula harkokin wato kula da dokoki da sauransu da tabbatarwa an kula da bin doka, wannan abubuwa su ma kansu sun kawo wani sabuwar matsala wajen iya yin wannan din. Saboda haka dole a matakan kamar prevention wato matakan rigakafin harkokin da kwayoyin shan kwayoyin nan, abinda ya fi dacewa shine dole a saka karfi da karfe wajen wayarwa da mutane kai akan illolin kwayoyin nan da sauransu, saboda aikin ba zai tsaya akan wajen kawai kula da doka bane.
Wato kana magana kamar sai kamar shugabanni musamman sarakuna da malamai da manya na unguwanni
sun taimaka da al'umma haka da kuma iyaye da sauransu duk sai kowa sai ya sa hannu. To amma dole an samu fahimta sosai akan yadda wannan lamura suke wajen wayarwa da mutane akai-akai, sannan ya zama cewa an samu canjin da ake bukata. Dole ne a samu wasu hanyoyi na wayarwa da mutane, misali makarantu kanana da manya wurare ne wanda za a dinga yawancin bitoci da sauransu, wanda zai zama cewa mutane sun san illolin kwayoyin nan da alamun wanda yake san su da kuma irin yadda za su nemi taimako idan suna cikin matsala.
Dr. Awal Sani Saluhu kenan, ƙwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato AKTH. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Dr. Awal Sani Saluhu, sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:28, wato karfe 4:28 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, labarai a takaice kafin mu sallama da ku.
To a takaicen, wani mutum ya yi ta ɗaga murya yana cewa dole kowane Yahudi ya mutu ya kutsa cikin wata masujadar Yahudawa a Pittsburgh, jihar Pennsylvania, yayin da ake sujadar Asabar. Ya yi ta harbin kan mai uwa da wabi, ya kashe mutane 11, wanda shine na baya-bayan nan a harbe-harben mutane da dama da aka yi a Amurka. A halin da ake ciki kuma, mutumin nan da aka kama aka kuma tuhume shi da laifuka ranar Juma'a kan wato turawa da ambulan 13 masu kunshi da bambamai zuwa ga wasu fitattun mutane da sukan yi suka ga shugaban Amurka Donald Trump, ana kyautata zaton zai gurfana gaban kotu gobe.
Da daktattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya yarda. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Bonsa da ya bada umarni, sai injin namu Chen Wan, ni ne naku Abdulaziz Adilu Turoke, cewa mu ne lafiya.
Afrique. Dites-le